kuke magana akan mitoci 16, 25, 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 26 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Hukumomi a Indonesia sun ce ruwan sama na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa. Babu wata alama da ke nuna cewa za a sasanta takaddamar da ke kai da ta kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka yayin da aka shiga rana ta biyar. A Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ba za a yi zaɓe a wasu manyan biranen ƙasar uku ba har sai watan Maris ɗin bari. Za ku ji dalili.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayanin da Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani na cibiyar CISLAC ya yi a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto a kan wani mummunan haɗarin mota da ya auku a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar. Har ila yau a jamhuriyar ta Nijar za ku ji cewa an yi bikin buɗe gasar kokowar gargajiya ta wannan shekara a garin Talabiri. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin Himma wanda Abdulaziz Adili Turo ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ruwan sama mai ƙarfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa, wanda ya kashe mutane 429. Ruwan saman ya rufe titunan, hakan ya hana ma'aikatan ceton wucewa da manyan injinan aiki da kayayyakin agaji zuwa ɓangarorin da abin ya shafa. Hakan ya sa dole mahukuntan aikawa da kayan taimakon ta jirgin sama, inda aka jefa kayayyakin daga jiragen masu saukar angulu. Ana tsammanin ambaliyar ruwan tsunamin ta auku ne a ranar Asabar a yammacin gabar tekun Java ta kudu da tekun Sumatra. Ya faru ne sanadiyar wata girgizar ƙasa a ƙarƙashin tekun, lamarin da ya biyo bayan aman wutar da dutsen Krakatowa ya yi a majin. A mashigin Sunda, wannan bala'in tsunamin ya auku ya faru ne ba tare da nuna wata alama ba, inda ya yi awon gaba da gidaje da otal-otal da ke gabar tekun. Baya ga ɗaruruwan mutane da suka mutu, aƙalla mutane 1,500 suka samu raunuka, sannan ba a san inda wasu 150 suke ba. Wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar Guatemala ya mutu a hannun jami'an tsaron iyaka Amurka. Felipe Gomez Alonso, ɗan shekara 8 da haihuwa, ya rasu da misalin ƙarfe 12 na safiyar ranar Kirsimeti, rana ɗaya da aka yi jana'izar wata 'yar shekara 7 a ƙauyen na Guatemala, wacce ita ma ta rasu a inda ake tsare da baƙin haure da suka fito daga yankin tsakiyar Amurka. Jami'an tsaron iyakar sun ce a lokacin da suke tsare da yaron tare da mahaifinsa ne suka lura cewa yana nuna alamun rashin lafiya. Likitoci a wani asibiti na Alamogoro da ke jihar New Mexico sun duba Felipe, inda suka ayyana cewa mura da zazzabi a matsayin abin da ke damunsa, hakan kuma ya sa suka ba shi magunguna. A daren ranar Litinin, Felipe ya yi ta fama da matsalar tashin zuciya, inda daga ƙarshe ya yi ta amai. Rahotanni sun ce daga baya an mayar da yaron asibiti, inda ya cika bayan 12 dare. Yau Laraba, rana ta biyar kenan da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya nanata matsayarsa, inda ya ce ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin za su ci gaba da kasancewa a tsaye cik har sai an ba shi kudaden da zai gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A lokacin wata tattaunawa da sojojin Amurka da suke kasashen waje, shugaba Trump ya ce, ba zan iya faɗa muku yaushe za a buɗe ma'aikatan gwamnatin ba. Zan iya cewa ba za a buɗe ba har sai an gina katanga. Duk da cewa babu wata hujja da ya gabatar, shugaba Trump ya ƙara da cewa ɗaruruwan ma'aikatan gwamnati da aka dakatar da su daga zuwa aiki sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnatin su ma suna so a gina katangar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun ce an dage zaɓe a wasu birane uku na ƙasar har sai watan Maris ɗin baɗi, wato bayan an rantsar da sabon shugaban ƙasa. A yau Laraba, hukumar zaɓen ƙasar ta Kongo ta ce ba za a yi zaɓe a birnin Beni da Batumbo da ke lardin arewacin Kibo da kuma birnin Yumbi da ke yammacin lardin Medumbe. Sai dai biranen Beni da Batumbo suna fama da matsalar ɓarkewar cutar Ebola tun daga watan Agusta, yayin da shi kuma birnin Yumbi ke fama da mummunar rikicin ƙabilanci. Har ila yau, hukumar zaben ƙasar ta ce ba za a yi zaɓe a yankunan karkara da ke yankin Beni ba, duk da cewa an dakatar da gudanar da zaben a wannan yankuna. Zaɓe zai kankama ranar Lahadi a sauran sassan ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a cewar hukumar. A ranar 15 ga watan Janairun baɗi za a fitar da sakamakon zaɓen na ƙarshe, sannan za a rantsar da wanda zai gaji shugaba Joseph Kabila kwanaki uku bayan an fitar da sakamakon zaɓen. Rasha ta jinjina rahotannin da suke nuna cewa Amurka na shirin janye dakarunta daga Afghanistan, inda ta kwatanta lamarin a matsayin abin da ya fi dacewa. Sai dai ta nuna shakku kan ko hukumomi a Washington sun himmatu wajen aiwatar da wannan mataki na janye sojojin. A yau Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha, Maria Zakharova, ta faɗa wa manema labarai cewa janyewar dakarun Amurka daga ƙasar zai taimaka wajen farfaɗo da yankunan da aka yi na kawo ƙarshen yakin da gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan Amurka ke yi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, da farko za mu fara da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi a Najeriya. Kowane ci gaba aka samu a wannan ƙoƙarin a cikin wannan shekarar, tambayar da na yi wa Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani, masanin harkokin siyasa kuma daraktan cibiyar SISLAC kenan, sai ya ce.
To, a gaskiya babbar nasarar da aka samu akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya shine illa kawai ana ta maganar batun illar cin hanci da rashawa ɗin, kuma a kan wannan lokaci ɗin mutanen ƙasa da gwamnatin sun yarda kan cewa cin hanci da rashawa ina da illa, ina kawo rashin ci gaban ƙasa, ina kawo rashin yin aiki, ina haddasa ringimu, yana kawo wato kuncin rayuwa da talauci da sauransu, kuma ina daɗa sa ƙasa in ƙasa wato cikin bala'in kuncin rayuwa. Ina ga wajen wayewa jama'a kai nan an samu nasara ɗaya kenan, amma wajen misali rage wato abin da ake kira grand corruption har yanzu ba mu yi nasara ba, saboda har yanzu irin cin hancin nan da ake yi ta wajen ɓangaren siyasa, saboda har yanzu yawancinsu saboda sun canja shekara sun zama sun shiga gwamnati mai ci, saboda haka za ki ga cewa ba a taɓa su ba, ko kuma ba a taɓa su, wannan ina da rashin illa. Sa'annan akwai wato sace-sace da ake yi wajen ɓangaren harkar kwangila, da dama yawanci mutane ba daina wannan al'amarin akai ba saboda haka an yi nasara ta wani bangaren amma da dama akwai hanyoyi da dama waɗanda ba a yi nasara a kansu ba.
Shugaba Muhammadu Buhari ya yi bayani jiya da wata tawaga ta kai mashi ziyara cewa tsarin demokuraɗiyya ko kuma ma dai a ce wasu 'yan hana ruwa gudu su ne suke hana a aiwatar da wannan yakin na cin hanci da rashawa. Me zaka ce game da wannan?
Gaskiya wannan jawabi dai ban ji daɗin sa ba, kamar ya nuna mana ya gaza ne akan yanda za a yi yaki da cin hanci da rashawa don lokacin da yake campaign cewa zai yi kokari ga tabbatar da kan cewa an yi maganin yaki da cin hanci da rashawa. To ka zo kuma ka ce wai saboda wasu sun hana a yi wato aiwatar da cikakken wato yaki da cin hanci da rashawa saboda su ba za su yadda ba. Mun ina ga wannan ya bawa da damar kamar mutane su abin da suka ga dama kenan. Ai yaki da cin hanci da rashawa ta bangare kala-kala ne, akwai wajen faɗakarwa da jama'a, akwai kuma wajen bangaren wato gurfanar da jama'a, akwai kuma bangaren hana yin wato cin hanci da rashawa din. To akwai hanyoyi da dama da ya dace a ce gwamnati ta bi don ta maganin cin hanci da rashawa. Ba wai kawai magana tsaure mutane ba ne, a'a kamar hana ma a yi satar ma ko kuma a yi zaluncin ma ko kuma a yi amfani da mukaminka ka yi abin da ba daidai ba, kin ga wannan shi ma babban yaƙi da cin hanci da rashawa ne. Na biyu, idan an kama mutum in dai da hujja to ya dace a ce an gwarfanar da mutumin nan ko kuma matan nan ko kuma mutanen nan gaban hukuma don a musu sakamako don tabbatar ya zama tumo darasi akan wannan. To idan har ba a yi wannan ba akwai matsala. Sa'annan akwai dokoki wanda yake ya dace a ce an aiwatar da su ko kuma an karfafa su don a tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa bai zamanto ya zama abin yi ba a ƙasa.
Awal Ibrahim Musa Rafsanjani na cibiyar SISLAC kenan. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar, inda aka samu wani mummunan hadarin mota a jihar Maradi har rayuka suka salwanta. Wakilin muryar Amurka Mani Sha'aibu ya aiko mana da wannan rahoton.
Wata mota kira Hiyas ta yi mummunan hadari a gidan tanko da ke hanya da Kwaro lokacin da fasinjoji goma suka toye kurmus sakamakon cirewar tankin mota da ya karci kasa sai wuta ta bot. Lamarin da ya kai yi wa mutanen da suka mutu kabari na gama gari. Shin wannan labari gidan rediyon muryar Amurka ya garzaya a babbar asibiti ta birnin Maradi. Dokta Dikko Dauda, likitan hida ko mai kula da harkar masu hadura, ƙarin bayani.
Tanki ya kwance na Hiyas GGV Plus. Tanki ya kwance ya bugi shi sai mota sai ta kama da wuta. Tana dauke da mutum kusan 18 ciki. Cikin 18 an samu an hido 8 daga cikin motan. Goma ba a samu an fido su ba, sun kone kurmus a cikin motan ma da mutane aka binne tare. An katse hido su sun kone gaba daya. Takwas da aka kawo na asibiti, biyu sun samu rauni wanda ba su da matsuwa sosai. Don kuma yi musu magani sun koma gida. Shida suna kwanciya nan asibiti. Cikin shidan da aka kwanci asibiti, uku suna cikin mawuyacin hali. Muna fatan Allah ya kawo musu lafiya. Wancan uku ba su da tsatsauniyar rauni kuma ana musu magani.
Doktor, irin abu ko haka wani kira za a yi kenan ga darabobi?
Ai hatara. Shi abu dai an ce in Allah ya kawo shi an sani ba ya da makawa. Amma mafi yawan aksi kone mota haka abin da yake kawo shi sanadin shi essence ne. Da yawa ana ɗauka essence a yi hankali a yi hatara.
Daga cikin fasojin suka kubuta, na ji karo da wata malama mai suna Tsaye ba, inda ta yi mana bayani yadda abin ya faru lokacin suka tafi a wajen sabga aure.
To wannan hadari ya samu kamar zakuta ina ne?
Mun kawo da wajen arini na zamu gida.
Cikin motar kuna da yawa?
Muna da yawa.
Kin san yadda abin ya faru kuma ke ga ki kwance gidan asibiti?
Mura mota na tana tsaka guri sai ramin ka ga wata ta yawo. Ta kawo mota dizel na ta ba wurin budewa. Da inda aka bin nan na hanka banga nan na ta kama.
Kuya kuka yi kenan?
Allah sa ta mace ta yi karen hali ta yi ta buga abin ga madidi ta yi ta kashe madidi ya dan buɗe manka samun haya manka kurkudu.
To amma kin samu labarin an ce mutane goma sun rasu?
Eh, to ni tun da yana kwance sun kare goma na tun da komai muna da yaro. Muna da budurwa da ɗan yaro.
Yanzu kun samu kula daga likitoci?
Eh, sun mana magani.
Ya shi kin yanzu?
Da sauki.
Malama tsaye ba kenan, wace ta ci karo da wannan wannan matsala ta hadar mota Hais. Shaibu Mani, sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Yanzu a jamhuriyar ta Niger, a yammacin jiya Talata aka yi bikin buɗe gasar kokowar gargajiya a garin Talabiri, inda zakarin kokowa daga jihohi takwas na wannan ƙasa masu za su shafe kwanaki goma suna kafsa domin fitar da sarkin 'yan kokowa na wannan shekarar. Wakilin murya Amurka Salamun Muna Barma ya halarci bikin buɗe wannan gasar, ga rahoton da ya aiko mana daga Yamai.
Cikin yanayin annashuwa aka yi bikin buɗe gasar kokowar gargajiya na shekara-shekara a hilin kokowa na Naro Sanu da ke Talabiri, inda 'yan kokowa kimanin 80 za su kece reni a yayin wannan haɗuwa karo na 40 da ke matsayin wata hanyar sada zumunta tsakanin al'ummomin jamhuriyar Nijar. Kasim Mokhtar shine ministan wasannin motsa jiki.
Muna kyautan insha Allah wannan kwanaki goma za su ba mu dama bayan karhuwa haɗin kai da kwanciya hankali, jawo hankalin matasanmu domin su maida magana abin da shafi kwanciya hankali da tsaro na ƙasarmu, wani abu wanda ya rataye kansu ba wayan gwamnati kaɗai ba.
Kamar yadda al'adar wannan wasa take, sarkin 'yan kokowa na shekarar 2017 Tasi'u Sani na jihar Zandar ya mayar wa mahukunta takobi a yayin wannan biki, da nufin cewa takwarorinsa 'yan kokowa ƙalubalanku. Malam Bala Haruna shi ne mai horar da 'yan wasa.
Muna watan makoma shi 'yan kokowa, mu za mu kwashi duk wanda ya ci, kuma Allah ya sa da zanen shi kuma lahiya, tunda 'yan ƙasa ne ya ci. Amma akwai wata doka wadda gaskiya mu ba mu san da ita ba. Da mun san kokowa ana yin ta minti 10-10, aka dawo aka ce in duka sun waɗi su koma minti 5-5, wanda bai waɗi ba in ya ɗauko wanda ya waɗi minti 10 kuma ƙarshe minti 5. Yanzu yau gashi an maida ta minti 5. To shi yasa na yi kira ga 'yan ƙasa da kuma alƙalan wasa da mu antarne mu kai zuciyar mu nesa, su masu iko su kai zuciyar su nesa. In wannan doka ta yi, Allah ya sanya haka hidayen alheri.
A shekarar 2017 an huskanci rigingimu sosai a yayin gasar kokowa da ta gudana a Zandar, inda wasu jihohi suka yi korafin an yi musu coge. To amma a bana, hukumomi da haɗin kan shugabannin 'yan kokowa sun ɗauki mataki. In ji shugaban 'yan kokowar jihar Agadez Alhaji Adamu Haruna Hassan.
To kasan bara an samu matsaloli na harka kokowa, an samu 'yan matsaloli kaɗan wanda ba su kai su kawo ba. To kuma kowane gari tsayin 'yan kokowa da 'yan kokowa ba manya ba sun yi ta maganganu marasa daɗi. To bana an ɗauki matakai, wannan abu ba zai faru irin na bara, ba zai faru ba insha Allah.
Alƙalan wasa na daga cikin waɗanda ake zargi da rashin adalci a sahun masu ruwa da tsaki a sha'anin kokowar cin takobin ƙasa. Sai dai alƙalin kokowa Manu Mai da La'ilu na mai cewa,
duk wanda kaga ya zo da suna albitar nan, wallahi bai zo dan shi banna ba har a zage shi, da matan shi da ɗiyan shi suna kallo ne. Dalilin haka duk wanda ya zo da suna alƙalanci, wa billahi allazi ya yi tsakani ne da Allah, sai dai inda kuskure ya zo.
A wuni na farko na wannan gasa a yau Laraba da safe, an kafsa tsakanin Agadez da Yamai, sannan tawa ta kara da Difa, yayin da Marece ake kece reni tsakanin Zandar da Doso, sai Maradi da Talabiri mai masaukin baki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Muna Barma daga nan birnin Washington DC, ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Abdul Sumana, dan asalin ƙasar Niger, mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. To daga nan kuma sai aka ya samu aiki koko boko ka fara karatu ka fara yi koko ya akai?
Karatu na fara yi UDC, akwai wata university can DC nan na fara, ana ce mata UDC. Nan kuma in mun zo sai an jaraba mutum da mun hito da gari da ke Faransanci, to sai an jaraba a ga in English cinka ta kai inda ya kamata suke so. To da mun ka zo muna wani exam da ake ce mata TOEFL, to sai ka dauke ta da ita sai ka wuce. To Allah ya sa na dauke ta an amince da abun da nayi an ka karbe ni cikin karatu na fara can sannan kuma na bar tunda can English kare nayi na bar su sannan na tai wata university da ake ce mata DeVry University nan ne nayi bachelor kita da master kita
wani fanni ka karanta a wannan jami'a
abun ga computer na karanta can sannan a bachelor kina da nan ira computer kin nan Allah ya sa na koma gida sai na yi aiki da wata NGO
wata kungiya mai zaman kanta
da ke nan ga Florida tare na yi aiki da su mu yi kaman wata shida tare muna shikin unguwa mun je kayuka wajen su kolo cikin kirtashin nan da su gaya tunaga to ga wannan ne nan shi abun ga taimako da ake kama mutane da ke cikin kayunan nan ta shige mina rai tunda
abun ya baka shawa
abun ya bani shawa tunda naga mutane da ba ma in Niger ba suna taimaka sai nake nima ya kamata in yi karatun nan kuma in samu in budatawa da na dawo master kin nan nawa sai na yi public administration amma karhina bisa
yadda ake kula da kungiyoyi
masu zaman kansu ita na yi abun ga na yi karatu
to daga nan yanzu sai ka fara aiki tare da su
na taimaka musu mun ka yi aiki Niger yanda nake na zamna wata shida tare da su da na zo nan ma ina taimaka musu bisa fanni da yawa tare da su nan ga ina kaman mutumin da ke tsakanin su da mutumin su da ke Niger wanda ke aiki musu can Niger
kenan dai yanzu aka ce rayuwarka ta sauya lokacin kake Nigeria lokacin kake Niger da yanzu
rayuwa ta lalle ta sauya tunda ina nan ga na'i da karatu yanda nake ina na kama aiki ina aiki ina taimaka ma yan uwa kenan sai in ce rayuwata ta sake
to wani kira gare ka ga matasa wanda su ma suke so su irin hanya da kabi su ma suna so su biyo sauka domin su ma su samu sauyin rayuwa wani kira zaka ba su
to kiran da zan ba su da in ce musu zuwa nan ga lalle akwai budi akwai abubuwa da yawa da mutum ke samu yayin inkwani amma tun gida ya kamata mutum ka yi abun ga ka gyara tahiyan ka zamna su zauna su yi karatu yanda ya kamata a yi karatu su nema wani aiki da za su sa gaba tunda zuwa nan ga ba garin ba kaman da bane mu muna shiki ne don mun shi ma shiki amma zuwa nan gaba abun ga akwai wuya yanzu ba kaman da bane
kenan kace yanzu ba kamar da bane ba a samu nasara ba a samu aikin yi kamar da ake samu da
lalle ba a samu aikin yi kamar yanda ake samu da suna sauraron radio suna kallon tele suna ga abun da ke wakana abubuwa da yawa sun saki in baka da takardun zaman garin ma in ka zo ma aiki wuya ne
to yanzu a takaice aiki mi kake a nan birnin Washington DC bayan ka kwashe in ce shekara 20 ko a nan Amurka
ina ce shekara 20 yanzu kusa to yanzu ina aiki a wanga government contractor ne nake yi
kana aiki da gwamnatin Amurka kamar wani wurin aiki kake yi
to aikin nan na'ura ake ce ko computer ita nake yi tare da su
to bancin haka abin da zan so nake so in tambaye ka shine kakin banci ka kare jami'a kuma ka fara aiki da wannan kungiyoyi masu zaman kansu akwai ayyuka da kai kakin ka fara ya kai ka taimaka ma kanka wani harkar biyan lakwal wani harkar biyan haya abinci taimaka ma ƴan uwanka wanda ke a Niger
lalle wannan lokacin da ka san kai karatu nan ga in ka dan ira suna baka in ce kai aiki to a cikinta abin da ke layi da karatun da nayi na aiki ma company na cellular to da nan na koyi aikin kuma da na samu ina da kudare a hannuna na saye shago na kaina na cellular ina da ita to shikinta na samu albarka to ina ce wannan yan ta taimake ni ko kwarai kwa
kidan kamar zaka ce idan dai mutum na da bukata ya samu incin kanshi a nan Amurka ka bude sana'a zaka yin nasara da yima wasu kamfanoni aiki
kwarai da gaske yahi in ka bude sana'a na kanka kaga babu wani abun ga a ce maka dala ne zaka samu a kowane wata. To abunda kokarin ka ce baka abunda zaka samu.
Kash Abdul Sumana lokaci ya daga mana hannu. A cikin shiri na gaba, ka ci gaba da mana wannan bayani. Masauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Abdul Sumana dan asalin kasar Niger, mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan kasar Amurka. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Mahmud Salihu. A gaskiya halin da jihar mu ta Zamfara ke ciki game da halin taɓarɓarewar tsaro ko ƙasar Siriya albarka, domin a kullum lamarin sai ƙara ƙazancewa yake. Ci gaba da kisan al'umma da kuma garkuwa da waɗansu ya zama ruwan dare a jihar. Da fatan Allah ya dube mu da idan rahama. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Malam Usaini Dangote Karasuwa, inda ya ce salam BOE Hausa. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka 101 kyawawa da ka kawo wa al'ummar jihar Zamfara sauƙin wannan tashi-tashin hankula da suka fuskanta na barayin shanu da masu garkuwa da mutane. Gani yadda lamarin kullum sai ƙara ƙamari yake yi. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Alhaji Bukar Gursuma da Masak, inda ya ce salam VOA Hausa. A yau na shiga wannan filin ne don na jinjina wa shugaba Buhari. Tabbas shugaba Buhari ka cancanci yabo bisa rera waƙar bikin Kirsimeti da kai a jiya. Wannan ne ya nuna cewa kai na kowa ne a Najeriya, kuma wannan na cikin ɗaya daga cikin ƙoƙarin da kake yi na haɗa kawunan al'umma a Najeriya. Sai kuma saƙo daga wurin Asma Umatar Bashir, kansila sojan Najeriya Dirin Daji jihar Kebbi, inda ta ce haƙiƙa mu al'ummar Najeriya mun gamsu da yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke tafiyar da salon mulkin kasar nan. Ganin irin ci gaba da ya kawo ma kasar mu Najeriya a fannoni daban-daban da lokaci ba zai bani daman jero su ba. Allah ya ƙara wa Baba Buhari lafiya da nisan kwana. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Buba Mai Goro Gashuwa, inda ya ce abin alawadai ne ana kallon 'yan ta'adda suna sheƙi ayarsu wajen kashe bayan Allah, amma an kasa ɗaukan mataki a kansu.
To kafin mu yi sallama da ku ga taƙaitattun labaran duniya. Ruwan sama mai ƙarfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa, wanda ya kashe mutane 429. Ruwan saman ya rufe titunan, hakan ya hana ma'aikatan ceton wucewa manyan injinan aiki da kayayyakin agaji zuwa ɓangarorin da abin ya shafa. Wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar Guatemala ya mutu a hannun jami'an tsaron iyakar Amurka. Felipe Gomez Alonso, ɗan shekara 8 da haihuwa, ya rasu da misalin ƙarfe 12 na safiyar ranar Kirsimeti, rana ɗaya da aka yi jana'izar wata 'yar shekara 7 a ƙauyen na Guatemala, wacce ita ma ta rasu a inda ake tsare da baƙin hauren da suka fito daga yankin tsakiyar Amurka. A yau Laraba, rana ta 5 kenan da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zarau Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Mr. Bonza da ya haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.